بالله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكون لتافي نامومي البركة لتافي صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبقى بمالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجب أمالا درهما أول تنساتي إذا ما أمن تابا أقب أدمك أكنت إتتي التأمين وجهر الإمام به فقن آمين دوكما بيّن آمين من قليماني يوكما إن شاء الله تعالى زام تاشيني قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة كراتو ده النبي صلى الله عليه وسلم أمنتي سكارة تبتا أغريشي كي باين أن كمل كراتو سورة الفاتحة ساتن ديه قباتا من يبين يد من زن سيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم يكي كراتو الفاتحة أتكين سلا تويزم قدر أن قم كراتو الفاتحة سب يزكما سورة ذا أشياء كرنتاوة to yadda yake karatun surar sa shine zamu ji insha Allah ta'ala a karatun mu yau mallai ce thumma kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u ba'da al-fatiha suratan ghayriha sannan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gari shi ya kasance bayan ya gama karatun surat al-fatiha sai kuma ya karanta wata surar wacce ba surat al-fatiha ba ɗaya daga cikin surorin al-qur'ani mai girma yakan zaba daga قل أعوذ برب الناس هزوا سورة البقرة سيمتن يزاق وشتيمة سيه كرنت وكان يطيلها أحيانا يكسن تيس إرادة أمن تيس قارة بتا أغريش يناس أو يتاوى ونلوك تيس إتا سورة كينا ونلوك تيس إتا دوبوا يس أو يتكرتو ويقصرها أحيانا ونلوك تيس كما سيه قجر تيتا سيه تكيتاتا يقوى هكا أنم إرادة أمن تيس قارة بتا أغريش يكي سلا baya dawwama akan tsawaita sallah ko da yushi kamar yadda kuma baya dawwama akan gajar ta sallah ko da yushi shi yasa kamar yadda zamu zo mu ji anan gaba kadan insha Allah ta'ala wasu daga cikin salloli yakan karanta dogayen surori a cikin su saboda wani dalili wasu kuma sai gajejjerin surori a cikin su kuma saboda wani dalili amma tare da haka sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake tsawaita karatu a cikin ta wata rana sai ga ya karanta gajerin sura a cikin wannan lokaci kuma sallar da yake gajarta karatu sai kaga yayi karatu mai dan tsayi a cikin ta duk yanayin haka sallallahu alaihi wasallam amma dai galibi ya danganta da yanayin da ya tsinci kansa a ciki kamar yadda zamu zo mu ci mallai ce li'aridi safarin annabi yakan takaita karatu ne galibi wannan lokacin li'aridi safarin saboda dalilin tafiya idan yana cikin halin tafiya kamar yadda muka sani tafiya wani yanki ne na azaba kamar yadda hadisi ya tabbata as-safaru qit'atun min al-azab ita tafiya wani yanki ne na azaba musamman tafiya irin ta da wanda ba a jirgin sama za a yi ta ba ko a mota tafiya ce da za a yi ta akan jaki ko doki ko kuma raƙumi daga nan sai mutum ya bi guzuri ya tafi Lagos ko fiye da haka akan me akan jaki ko raƙumi ko doki kaga akwai gajiya ƙwarai da gaske to idan an yada zango za a yi sallah a lokacin tunda a gajiya ake ba buƙatar a tsayuta mutane sallah shi sa addinin musulunci ya ce idan kana cikin halin tafiya sallan ma da kake yi ta farillan ma ka rage ta da raka'a hudu aka ce ka raka'a biyu an yafe maka saura shi sa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi in ya kasance a cikin halin tafiya ko sallan nafila baya yi sallan nafila da baya barin su kamar yadda zamu zo mu ji a gaba kadan insha Allah ta'ala ita ce sallan nafilar raka'atul fajri da kuma witri waɗannan guda biyu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi baya barin su to idan yana cikin halin tafiya yakan gajarta karatu saboda wanda suke tare da shi aw su'alin ko kuma tari ko tari annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi na cikin karatu ko da yayin ya tsawaita karatu a cikin sallah to idan tari ya cike shi wannan lokacin sai ya gajarta ta kawai sai ruku aw marabin ko rashin lafiya duk waɗannan dalilai ne da yake sawa annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi ya takaita karatu mala yace aw buka'i sabiyin ko kuma kukan yaro annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi yana cikin karatu sai ji kukan yaro a bayansa yayin ya tsawaitawa kawai sai ya datse sai ya ruku saboda tausayawa uwar da take tare da yaron da kuma yaron kansa sallallahu alaihi wasallam wannan shi nuna mana ashe kun ga a lokacin annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi yara suna shigowa masallaci mata suna shigowa masallaci da yaransu kamar yadda ya tabbata shine inda sawun maza ya kare a cikin masallacin annabi anan kuma sawun mata yake farawa ina fata an fahimta babu wani fasil tsakanin su inda sawun maza ya kare sawun maza na karshe to sawun da yake musu sawun mata ne shi yasa sai a hadisi ya tabbata manzon Allah yake cewa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi mafi sharrin sawun maza shine sawun karshe mafi sharrin sawun mata kuma shine sawun farko saboda sawun maza na karshe shine sawun da yake kusa da sawun mata na farko kuma shine sawun da yake kusa da sawun maza yawa mafi alkhairin sawun maza kuma shine sawun farko kuma da hadisi ya tabbata to annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idan yaji kukan yaro wannan lokaci yakan takaita karatu kama qala anasun kamar yadda Anas dan Malik ya gaya mana cewa ibnu malik radhiyallahu anhu yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi ya gaya mana cewa zawaza sallallahu alaihi wasallam zat yawmin fil fajr annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya takaita sallah wata rana a sallar asubahi sai malai sallan ba kasa lamba ta hudu yace ai khaffafa abinda ake nufi da jawaza shine khaffafa ya takaita kenan wa fi hadha al hadithi wa amsalihi malai yace a cikin wannan hadisi da makamantansa جواز ادخال الصبيان المساجد yana nuna mana dalilin da yake nuna halaccin shigar da yara kanana cikin masallaci ba haramun bane ba makaruhi bane kananan yara su rinka shiga cikin masallaci bar ma har an jarirai ana shigar da su cikin masallaci tun daga sanin a baya iyayensu suna goya su su yi sallah da su a bayansu babu laifi sai dai abinda muke bayani shine ai kokari a sa yara akan seti yadda ba za su rinka wasa ba suna hayaniya suna guje-guje yadda ya sarin ga daukar hankalin masu sallah shine abin da ba a bukata amma su shigo masallaci su sallah wannan abin da ake so ne abin da ake bukata ne wa amma alhadithul mutadawilu ala alsina malai yace amma wannan hadisi da yake ta yawo akan harsunan mutane hadisin da yake cewa jannibu masajidakum sibyanakum wannan hadisi ne da yake cewa wai ku nesanta masallatanku daga kananan yaranku wai da inda masallaci yake a rinka kore kananan yara daga cikin sa to sai malai yace wannan hadisi alhadithu fadhaifun la yuhtajju bihi ittifaqan hadisin bai inganta ba din malamai sun ce ba za a yi hujja da shi ba ba hadisi ne da ya kamata a ce an dauke shi an yi hujja da shi a abin da ya shafi shari'a ba malai yace mimman ba'afahu daga cikin malaman da suka raunana wannan hadisi ibnul jawzi wal munziri wal haythami wal hafiz ibn hajar al asqalani والبوصيري وقال عبد الحق الاشبيلي لا اصل له wadannan malaman dukkanansu sun ce hadisi ne wanda bai inganta ba shi Abd al-Haq al-Ishbili abinda ma yace shine hadisin ma la asal lahu idan kaji an ce hadisi la asal lahu hadisin da ko isnadi ba shi da shi ko isnadi ba shi da shi shine hadisin da ake ce masa la asal lahu kwata kwata ma gwanda ma ka ce hadisi da'ifi ne kuma maudu'i daga ce mai la asal lahu dan shi hadisin da za a ce maudu'i shine hadisin da yake yana da isnadi sai dai a cikin isnadin nasa mazajin da suke cikin hadisin akwai wani daga cikin su wanda ana tumasa da ƙarya to sai a ce hadisin maudu'i ne ana jin tsoron kada wannan mutumin ƙarya ya kirkira ya jingina wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ina fata an fahimta amma hadisin da za a ce la asala lahu shi ko isnadin ma ba shi da shi wani ne kawai ya bushe iska kawai ya kirkiro shi ya faɗa saboda haka wannan hadisi ba shi da inganci malai cewa fi hadithin akhar yazo a cikin wannan hadisi ne daban sallar subha annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayin sallar subahi faqara bi aqsari suratayn fil qur'an sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya karanta mafiya gajjarta surori a cikin alqur'ani كما كتشي سورة الإخلاص كينا نوكما سورة الكوثر كو ناغني أبا وندسك إيسا جرتا سورة الإخلاص دا سورة الكوثر كو سورة والعصر أتنا دا آية رشتنا دا سعي انكا أتا دا سورة الإخلاص داتا يا آيو يبيوكو أكو أتكينتا سورة كما كتشي سورة الكوثر دا سورة الإخلاص فقيل يا رسول الله لوكا سندي يجمع سلا سأكا تشي مسيا منزان الله لما جوزتا me yasa ka takaita sallah haka ya manzon Allah qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sami'tu buka asabiyin naji kukan karamin yaro ne a bayana fa dhanantu anna ummuhu ma'ana sai na tabbatar da cewa uwarsa tana tare da mu to salli tana sallah fa aradtu an ufriga lahu ummuhu sai na so mahaifiyarsa hankalinta ya koma zuwa gare shi ma'ana ta gama sallah ta je ta kula da shi shine abin da yake nufi da wannan ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yasa sabai suke tambayar shi ne a ka'ida ya takaita takaitawar da ta wuce kima yadda ya saba karatu a cikin wadannan sallo a cikin wannan sallah ba haka yi ba sai ya takaita kware da gaske to shi yasa suke tambaya kun san galibi idan suka ga irin wannan ba sa yin shiru sai sun yi tambaya haka suke to sai suka tambaye shi ya rasulullahi me yasa ka takaita da yawa haka shine sai ya ba su bayanin cewa ai ya ji kukan yaro ne a bayansa to sai san tabbas dhanantu ana wajen ba ina zato bane ai fa ai kantu sai na tabbatar dan kamar yadda muka sha bayani idan dhanna ta zuwa cikin alqur'ani ko hadisi galibi suna fa'idantar da me yaqini ba zato ba yawa sai na tabbatar da cewa mahaifiyarsa tana tare da mu saboda haka sai na so na bata dama ta je ta kula da danta dan duk lokacin da yaro yake mahaifiyarsa kuka yana bayanta to wannan sallahu ba za ta yi ta a cikin nutsuwa ba wanda kuma kun ji hadisin da muka koro a baya wanda suke nuna mana wajabci da farlancin nutsuwa a cikin sallah da ba da hankalinka gaba ɗaya lokacin da zaka yi sallah idan mutum yana sallah hankalinsa yana wani wajen to sallah zai same ta rabi da rabi ne haka rabi da rabi amma dole ne mutum ya ba da hankalinsa gaba ɗaya ga abin da yake yi na sallah to kukan yaro ko yana ɗagawa mahaifi hankali kwarai da gaske to saboda tausayi irin na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai ya takaita sallah dan ta samu dama ta yi me ta kula da ɗanta ku duba fa saboda ita kadai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ne ya takaita sallah anan sai malamai suke cewa anan yake nuna mana yadda shugabanni ya kamata su kasance shugabanni suna kula ne da me da maslahar mabiyansu hatta a cikin abin da ya shafi ibada ina fata an fahimta idan mutum shugaba ne to kullun kada rinka kallon kansa maslahar mabiyansu ya kamata rinka kallo idan aka yi wannan abin aka kawo shi cikin ƙasa ko cikin gari mutanen da suke zaune a cikin ƙasar talakawa za su cutu ko za su amfani da shi idan za su amfani da shi kai ko kai zaka cutu kai hakuri ka juri saboda kai su kake wa aiki idan ku za su cutu da shi duk amfanuwar da zaka yi da shi dole ne wajibin ka ne kai ka hakura da shi su kuma su yi me su amfani da shi wannan shine abin da ya kamata a ce kowanne shugaba ya fahimta kuma ya dora kansa abin da ya shafi mulki to amma ya lil asaf sai abin ya kasance aka sai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha na kasance ina shiga cikin sallah ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawancin lokaci ina kuma nufin na tsawaita wannan sallah na shiga da nufin nayi dogon karatu a cikin ta fa asma'u buka as-sabi kawai sai na ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai na takaita a cikin wannan sallar tawa da da na shiga da na tsawaita ta ne mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi saboda abinda na san yanayin tsananin da mahaifiyarsa take ji a ranta daga kukan wannan yaron nata sai na takaita sallallahu alaihi wasallam wa kana yabtadi'u min awwali sura wa yakmuluha fi aghlabi ahwalihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana fara karatun sa ne galibi daga farkon sura sannan kuma sai ya kammala ta har karshen ta idan ya dauki suratul misali in ya dauki suratul tabara to baya daina karatun ta sai ya kai karshen ta sannan kuma daga farko yake farawa wannan shine fi yawancin karatun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya gama alhamdulillahi rabbil alamin sai fara tabarakallazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ba kuma zai ruku ba sai ya je kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran fa may atikum bima in sai sai ya tafi ruku haka yake mafi yawancin halin sa wa yaqulu yana cewa ma utu kulli suratin hadaha min ar-ruku'i was-sujudi ku bawo kowace sura rabanta daga cikin ruku'i da sujjada abin nufi kowace sura fi mata ruku'inta da sujjadarta. Allah sa an fahimta. Idan ka karanta sura cikakkiya sai kai mata ruku'inta da sujjadarta, to idan ka tashi zaka wani ruku'in da sujjada a raka'a ta biyu kenan, to ita ma kai sura cikakkiya dan ka ba su haƙƙin su. Amma malami suka ce wannan umarni ne na mustahabbanci kamar yadda zamu zo mu ji hadisai a gaba. Wa fi lafzin aw lafzi kuma cewa li kulli suratur raka'a, kowace sura tana da tata raka'ar guda, ma'ana kowace sura raka'a ta guda ɗaya ake bata ta daban. Idan suratul baqara ka fara alif lam mim to sai ka kai ƙarshe fa sunna alal qawmil kafirina. Ina fata an fahimta. Wa kana taratan yaqsimuha fi raka'ataini, to kun ji ba wannan ruwaya kuma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana raba ita surar a cikin rakoi guda biyu. Wa kana taratan yaqsimuha fi raka'ataini, wannan kuma yana raba ita surar fi raka'ataini a cikin rakoi guda biyu, kamar sallar asbahi idan ka dauki suratul tabara sai ka karanta rabi ko fiye da rabi a raka'a farko, ragowar kuma sai ka karasa ta a raka'a ta biyu, wannan lokaci kuma yana yin haka. Wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya, wannan lokaci kuma sai maimaita raka'ar da ya karanta a surar da ya karanta a cikin raka'a ta farko. An gane? Idan ya karanta suratul tabara daga farkon ta zuwa karshe a raka'a ta farko, idan ya tashi raka'a ta biyu sai ya ƙara maimaita ta, ita dai tabara. Kamar yadda zamu zo mu ji a gaba kaɗan insha Allah ta'ala, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta suratu idza zulzilatil ardi zilzalaha asalla asba a raka'a ta farko da kuma raka'a ta biyu, duka ya karanta su. To ba shi ma wannan ya halatta, idan ka karanta qul huwallahu ahad raka'a ta farko, raka'a ta biyu ma ka karanta qul huwallahu ahad, duk ya tabbata a cikin aiki na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kai kayi sunna insha Allah ta'ala. Wa kana ahyanan bana manta mun taba yin sallah sai na karanta surori guda biyu bayan an tashi wani sami ne yake ce min wai ina sanin ne ko kuma mantuwa ne, saboda yaji abin da bai saba ji ba haka, sai na ce masa ai babu matsala, annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi yana yin haka ba matsala insha Allah ta'ala. Wa kana ahyanan wani lokacin ya kasance yajma'u bainar raka'atil wahida, yana hada tsakanin yana hadawa a cikin raka'a guda daya, fi raka'atil wahida a cikin raka'a daya, baina surataini aw akthara, tsakanin surori guda biyu ko fiye da haka. To ga wani kuma sallan na daban shine a cikin raka'a daya sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karanta sura daya, sura biyu ko sura uku. An gane? Kamar da kusa ne na karantawa a cikin wutiri, yana karantawa a cikin wutirin sa na ƙarshe wani lokacin qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas, duka kun ga surori ne guda nawa? Guda uku. To ƴan uwa, koda a sallar farilla ne babu laifi idan ka gama karanta surar da zaka karanta ka ɗauko wata sura kuma sai ka ƙara ka goya ka karanta, kai daidai sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ina fata an fahimta. Yawa duk abin da ya sa irin wannan abubuwan za ku ga ba ma yin su, saboda galibi da yawa daga cikin ba mu sani ba, idan aka yi abin sai abin ya zama kamar wani sabon abu ko kuma abin magana haka, to sai a bari idan aka karanta sai a ci gaba da ɗabbaƙawa, idan aka karanta kawo kowa ya sani kenan ko, sai kuma aiki kenan insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. Wa qad kana rajulun min al-ansari, mala yace wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kasance ya ummuhum fi masjidi Quba'i, yana yi wa mutanen salimanci a masallacin Quba, masallaci na farko da manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi ya fara ginawa. Kun san lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina, kafin ya shiga cikin garin Madina sai da ya tsaya a Quba, aka gina masallacin Quba, anan manzon Allah ya fara Juma'a ta farko, sannan daga baya kuma ya gangara ya shiga cikin garin Madina. Shi sa duk ranar Alhamis annabi yana kawo ziyara wannan masallaci ya nafila, sannan ya juya, duk Alhamis annabi ya fito daga Madina ya zo masallacin Quba sallallahu alaihi wasallam, masallaci ne mai daraja kwarai da gaske. Wa kana kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad, shi wannan limami nasu yadda yake duk lokacin da ya bude karatunsa zai fara karatu ne da qul huwallahu ahad. Idan ya gama karanta qul huwallahu ahad kuma suna jira ayi ruku'u kawai sai su ji ya yanko wata sura kuma ta daban. An fahimta ai? Idan ya gama karanta ta kuma sai ya ruku, raka'a ta biyu ita ma idan ya tashi da ya gama ghairil maghdubi alaihim waladdallin an ce amin, kawai sai ya fara qul huwallahu ahad zuwa karshe, yana gamawa kuma sai ya ƙara yanko wata sura ta daban sai ya goya ta, shikenan sai ayi ruku'u. Shi duk sallar sa haka, duk raka'ar duniya idan zai karanta sai ya karanta me qul huwallahu ahad sannan sai ya goye wata sura kuma tare da ita to mutanen sa su wannan abin bai musu ba tunda basu san me dalilin da yasa yake haka ba hatta ya furga minha has ya gama karanta qul huwallahu ahad din thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha sannan kuma sai ya karanta wata sura ta daban tare da qul huwallahu ahad wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin ya kasance yana aikata haka a kowace raka'a duk raka'a idan ya tashi haka yake a cikin sallar sa fakallamahu ashabuhu faqalu sai mutanen sa ma'ana mamun sa kenan da suke mai sallah kun ga kun san mamun suna da haƙi wal imami ko idan limami yana yin wani abu da suke gani ya zai cutar da su ko abin da ya kama da haka to sai a samu su su zo su mai korafi sai ai mai mutun da limami kamar shugaba ne bai kamata ba kuma a ce shugaba yana mulkin kama karya an gane mulkin kama karya ko ma'ana duk abin da ya ga dama shi zai babu wanda isa masa magana bai kamata ba idan ma mu suna ganin akwai wani abu da limami yake wanda bai dace ba to sai a samu wakilcin masu hankali sai su zo su masa magana sai a tattauna kuma sai a gyara wannan shine abin da ya kamata kamar yadda kuka ga mutanen sa sai suka yi wakilci aka zo aka same shi faqalu aka ce masa innaka taftatihu bihadhihi sura kai kana bude karatunka da suratul qul huwallahu ahad thumma la tara annaha tujzi'uka sannan baka gani kuma ta ishe ka idan ka gama karanta ta baka ganin ta isar da kai hatta taqra'a bi ukhra har sai ka karanta wata sura ta daban sai suka bashi sharadi fa imma an taqra'a biha imma dai ka karanta qul huwallahu ahad ita kadai wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra ko kuma ka bar qul huwallahu ahad din ita sannan ka karanta wata sura ta daban ita kadai wannan shine mu abinda muke so a matsayin mu na mamunka ko dai ita qul huwallahu ahad din ita kadai ka karanta ta ishe ka kai ruku'u ko kuma ka batta ita qul huwallahu ahad din ka dauko ta sura ka karanta ita kadai kai ruku'u wannan shine abinda muke bukata fa qala shi kuma sai yace ma ana bitarikiha in ahbabtum an u'ammikum biha fa'altu yace bazan bar karanta suratul ikhlas ba a cikin sallata idan kuna so na limance ku na jagorance ku da ita zan aikata wa in karhitum taraktukum idan ku baka so sai na rubuta ku samu limam ina fata an fahimta idan ba sa bukata yace to shi zai tafi zai gani limance shi mai zama mu sai samu wani sabon limami ya rike musu limance wa kanu yarawna annahu min afdalihim to sabai ba sa cuwa su kuma sun san a lokacin babu wanda ya fi shi falala wanda ya fi shi cancanta limanci a lokacin saboda haka sai suke gani babu wanda ya fi shi falala a cikin su wa karihu ay ya ummuhum ghayruhu sai suke kyamar wanda ba shi bai musulmanci kun ga inda yanzu ne duk cancanta mutum cire shi zai babu duban matsala da sauransu amma su sun san cewa idan aka cire shi to babu wanda ya fi shi cancanta ya limanci a wajen tare da cewa abin da yake su baya musu dadi amma ba su cire shi ba amma kaga in yanzu ne to ina tabbatar maka in ya bata daya daga cikin mutane in ya bata masa yaji yayi kutun inda za a cire shi daga limanci ba wai gaba ɗayan su ba to amma da yake sun san cewa abu ne na Allah subhanahu wataala addini na Allah ne ba na kowa bane yadda kuma Allah ya tsara shi haka ake sai kowanne daga cikin su ya danne san zuciyarsa falamma atahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yazo wajen su yazo kuma kamar da raga muku da Allah sai na kawo ziyara to lokacin da ya kawo ziyara akhbaruhu alkhabara sai suka bashi labarin abinda limamin sai yake musu fa qala sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce ya fulan ya kai wani annabi ya ambaci sunan shi ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me ya hana ka ka aikata abinda mutanenka suka baka umarni kai me yasa ba za kai ba tunda sun ci ga abinda suke so kai musu mana wa ma yahmiluka ala lizumi hadhihi sura fi kulli raka'a sana annabi sai mai tambaya ta biyu me ma dalilin da yasa ka lazimci wannan sura ko ta raka'a ne duk raka'a sai ka karanta ta me yasa bari ku ji amsar da bayan fa qala sai ce inni uhibbuha ayya manzon Allah ina son suratul ikhlas fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hubbuka iyyaha adkhalakal jannata san da kake wannan surar ya shigar da kai aljanna ma'ana wannan mutum dan ina ne kenan dan aljanna me ya shigar da shi aljanna san suratul ikhlas da san karatunta shine malamai suka ce saboda suratul ikhlas ta kunshi sufofi na Allah subhanahu wataala da kuma korewa Allah madaukakin sarki kishiya reshe da asali lam yalid wa lam yulad kaga lam yalid shi bai haifa ba wa lam yulad kaga bai haifa ba kaga reshe kenan ko wa lam yulad ba kuma haifar sa akai ba ba shi da reshe ba shi da asali to shi sa santa da yake a cikin zuciyar sa yake yawan karanta ta da maimaita ta wannan shi ya bashi aljanna to kai ma idan yanzu ka kudurce wannan a cikin zuciyarka kana san qulullahu ahad kana karanta ta kana halatto da abubuwan da ta kunsa kai ma idan ka dace sai Allah madaukakin sarki ya baka abin da ya bashi Allah ya ba mu dacewa jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'ir wa ghayriha fi ar-raka'a yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake hada tsakanin an-nadha'ir sune surori masu kamanceceniya da juna an fahimta amma kamanceceniya wani irin kama kamata ma'ana ba kamata misali a ce kamata wannan sura ta yi kama da wannan ba a ta ma'ana ma'ana abinda suka kunsa wannan tana bayani akan aljanna wacce ma tana yi wannan tana tsoratawa akan wuta wannan ma tana yi wannan tana bayani akan kissa wannan ma tana yi to annabi yakan kalle su sai ya dauko wacce sai hada da wannan sai ya karanta su sallallahu alaihi wasallam to shine zamu je da annabi yake hada surori masu kama da juna a cikin sallar sa wagaira da wasu cikin rak'a a cikin rak'a guda daya وكان يقرون بين النظائر من المفصل النبي صلى الله عليه وسلم تبتع قريش يكسن تينا قواما سكان سوري ما سكمن تيتين يجدون من المفصل دكتكين نوء سورون لكي المفصل واتو يمقوا قرآني الله أبدا كن سركي دي سوكر دشي ما لبي سرربا يني سورون سجدا أكو أكو سورون دسكي تيمسو السبع الطوال السبع الطوال akwai wanda suke cewa al-mi'un akwai wanda suke cewa al-mufassal su sab'u tiwal su ne waɗannan surori guda bakwai waɗanda suka fi kowanne tsayi a cikin al-qur'ani su ne aka ware su kashin farko kenan su ne suke ce musu as-sab'u tiwal akwai baqara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a'rab wasu daga cikin malamai sai su dauke amfal tunda ita ba dogowa bace sai su sami tauba wasu kuma sai su hada tauba da amfani sai hade shi a sura ɗaya tunda tauba da ba bismillah ina fata an fahimta sune dai guda bakwai din sannan almi'un sune suran da suke sur ayoyi su guda 100 ne cip ko sun dan haura da kadan ko sun dan gaza da kadan ina fata an fahimta sune ke ce musu almi'un sune suka tashi daga irin su hud su yunus zuwa yusuf da sauransu har zuwa su kafi duk sun shiga ciki don da suke kasa da su sai al-mufassal su kuma sune na kasa-kasa wanda suna fara daga suratul hujurat wasu kuma malaman suka faɗi wani abin da ba wannan ba har zuwa kan minal jannati wan nas dukkanin su al-mufassal to su ma kashi uku akwai tuwalul mufassal akwai awsaqul mufassal akwai qisarul mufassal su abin nan tuwalul mufassal sune na sama-sama irin su hujurat abin da suke kasa-kasa sannan awsaq kuma sune wanda suka sako irin su sabihu zuwa abin da ya sako kasa-kasan su sannan na kasan kuma su ne wasu malamai suka ce suna fara daga wabbuha wasu suka ce suna fara daga wallali zuwa kasa kuma to haka qur'ani yake ina fata mun fahimta to nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gwama tsakanin al-mufassal din da aka faɗa na ƙarshe amma masu tsayin yakan gwama tsakanin wasu a cikin sai karanta a cikin raka'a daya fa kana yaqra'u suratul rahman wan najmi fi raka'ati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta ar-rahman allama al-qur'an da wan najmi idha hawa a cikin raka'a guda daya dukkanin su kowace daga farko zuwa ƙarshe waqtarabati as-sa'a waqtarabati wal-haqqa fi raka'a ya karanta iqtarabatu as-sa'atu wa shaqqa al-qamar da al-haqqatu mal-haqqa suma a cikin raka'a daya ina fata mun fahimta kun ga sallah mai raka'a biyu an karanta surori guda nawa hudu wat-tur wadh-dhariyati fi raka'atin ya karanta suratul tur da suratul zariyat a cikin raka'a guda daya wa idza waqa'a wa nun fi raka'atin idza waqa'atil waqi'a hazwa qarshanta da nun wal qalami wa ma yasturun a cikin raka'a guda wa sa'ala sa'ilun wan nazi'ati fi raka'atin waylul lil mutaffifina wa abasa fi raka'atin hakan ne ka karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' wa suratul nazi'ati wan nazi'ati gharqa a cikin raka'a guda ويل للمطففين ذا عبس وتولى سماكم اذكر ركعه غدا والمدثر والمزمل في ركعته سوره المدثر وسوره المزمل اذكر ركعه غدا وهل اتى على الانسان ko kuma hal ataka hadithul ghashiya wala uqsimu bi yawmil qiyama fi raka'a la hal ataka hal ata ala al insani ita ake nufi anan da kuma la uqsimu bi yawmil qiyama a cikin raka'a guda wa amma yatasaaluna wal mursalati fi raka'ati da amma da wal mursalati suma a cikin raka'a guda wad dukhan wa idha ash-shamsu kuwirat fi raka'atin haka ana karanta suratul dukhan da idha ash-shamsu kuwirat sai karanta su a cikin raka'a guda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake haɗe tsakanin waɗannan surori ya karanta su raka'a daya a sura biyu wacce raka'a ma ta ƙarshe ita ma sura biyu sallallahu alaihi wa sallam wa kana ahyanan yajma'u baina as-suwari min as-sab'i tuwal wani lokaci kuma ya kasance yana haɗa tsakanin a surorin da suke daga cikin waɗancan bakwai masu tsayi ba faɗe yake karantawa ɗaya biyu har kusan zuwa uku ma kal baqara wan nisa'i wa ali imran fi raka'atin wahidati dan uwa kun ji fa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan karanta suratul baqara daga farko zuwa ƙarshe ali imran daga farkon ta zuwa ƙarshe suratul nisa'i ita ma wani bangare ne cikin ta ko kuma tsakiyar ta duka a cikin raka'a guda wajen izu nawa kenan wajen izu goma fa kenan uwa izu goma a cikin raka'a daya subhanallah yanzu duk masallacin da yake wannan ai shikenan sai dai a rufe masallacin amman shi ma kun ji min raka'atin wahidatin min salatin layli a cikin sallar da yake karantawa shi ma shi kadai yake karantawa kama sayati kamar yadda zai zo wa kana yaqulu ya kasance yana cewa abbalu salati mafificiyar sallah tsulul qiyam ita ce sallar da tafi dadewa tsaye sallar da ka bi dadewa tsaye ta fi falala sama da wacce ka yi ta a gajarce an fahimta musamman idan sallar da kake yinta ne kai kadai to an fi son wannan amma sallar da kake yinta tare da jama'a to akwai buƙatar ka rinƙa lura da halin mutane a ciki akwai dattawa akwai mara lafiya akwai wanda yake da ciki yake cikin wata buƙata a lokacin ina fata an fahimta a lokacin sai da ya shiga sallar buƙatar ta zo to ya za a yi kenan sai a yi sallah daidai misali da kowa ba zai takura ba wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala ay yuhya almauta annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya zo karshen suratul usman biyamil qiyama idan ya karanta alaysa dhalika biqadirin ala ay yuhya almauta qala sai ce subhanaka fabala an fahimta sai ce subhanaka fabala amma galibi abinda muke karantawa a ƙarshen suratul tin alaysa dhalika biqadirin alaysa allahu biakamil hakimin ko sai a ce bale wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wannan bai inganta ba yawa saboda haka ɗan uwa sai a daina bai zo daga cikin ingantaccen sunna ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba haka nan ƙarshen suratul tabara qul ara'aytukum in asbaba ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in sai a ce me allahu rabbul alamin shi ma bai inganta ba yawa abin da ya inganta daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi su ne waɗannan abubuwan da muke karantawa na farko gashi nan alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiya almauta sai ka ce subhanaka fabala ina fatan fahimta liman zai fada mamu ma zai fada kowa zai fada insha Allah ta'ala ba wahala sai kowa ya haddace subhanaka fabala shikenan wa idza qara'a akana idan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karanta sabbih isma rabbikal a'la kala sai ce subhana rabbiyal a'la saboda kun ga ai sabbih fi'ilin amri ko ubani ake kai ka tsarkake isma rabbikal a'la sunan ubangijinka madaukaki sai manzo Allah ya ce subhana rabbiyal a'la kun ga tsarkake sunan ubangijinsa kenan an fahimta to shi ma wannan yana faɗa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka waɗannan sun tabbata a cikin hadisai ingantattu amma waɗancan a zahiri ɗan uwa hadisan da suka zo gaskiya ba su da inganci saboda haka malamai suka ce ba za a aiki da su ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace an ya kamata mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh